الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يوزر سمنا 40 أجتن كراتون تفسير القرآن من جرمة أيو أشرين دعوكو دوات السفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجدبو دل أريهو دل تراتون ranar da ta dace da 18 ga watan biyu na shekara ta 2009 ta miladiya, za mu tashi aya ta 228 fadin Allah madaukakin sarki wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wannan ayar Allah ya ambace ta bayan ayar ila'i kafin bayani akan saki, kafin bayani akan menene saki sai aka yi bayanin abin da yake biyo bayan sakin, shine halin mata yadda aka sake su. To saboda shi alqur'ani ba littafin fiqh bane, ba littafi ne na darasi wanda za a ce sai ya dace da wani syllabus ba, littafi ne na shari'a na Rabbul Izza da yake da mashiga zuwa ga zukata wanda Allah ne kadai ya san irin asrarin da ya sanya a cikin hatta tartibin ayoyi. To an ambaci abin da ya danganci sauraro, wato saurarawa tsare kai na wata mudda wajen ilani lilladina yuruna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur. An ce su saurara, wanda suka yi ila'i za su saurara, an ba su dama su saurara, a saurara musu har wata hudu. To su kuma sai aka kawo batun nau'i, wani nau'i daban na saurarawar da ya danganci alaƙar aure, shi ne saurarawar idda, jira da mata suke yi ga barin aure, wanda yake shi ne ake kira da idda. Sai aka ambace shi, sannan daga baya kuma aka zo aka ambacen menene saki. Allah ta'ala ya ce wal muballaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Al muballaqat wato mata sakakku wanda aka sake su daga igiyar aure ta mazajensu a kansu, yatarabbasna bi anfusihinna, suna saurarawa da kawukansu gabarin yin aure, thalathata quru, qur'i guda uku. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. بايا حلتا أغريس سقوي أبند الله يحلتا أتكم ما هيفرس إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إن دي سوسن كسن جي سنا ما فين إيماني دا الله دران اللاهرة. وبعولتهن مذا جناس وانتن سكا سكيسو أحق بردهن, su ne suka fi cancantar su yi musu kome su ci gaba da zaman aure, wato su dawo da su zuwa da zaman aure. Fi dalika, a cikin wannan zamanin sauraron da suke cikin wannan lokaci na iddar tasu. In aradu islaha, idan suna nufin yin aiki nagari, wato ba suna nufin cutar da su ba. Walahunna mithlu alladhi alayhinna, su mata suna da haƙƙi akan maza mithlul ladhi alayhin, irin kwatankwacin haƙƙin da maza suke da shi akan su, bil ma'ruf, na wato abu wanda yake sananne a bisa shari'a, abin da yake an san shi a cikin shari'a shine abinda al'ada ta gudana da cewa waɗannan haƙƙoƙi ne na dukkan jinsin. To mata suna da shi kamar yadda maza su ma suke da shi, walil rijali alayhin daraja, amma maza suna da fifiko akan su. Wallahu azizun hakim, Allah magwayi ne a cikin mulkinsa, hakim gwani ne a cikin hukuncensa, daidai yake gudanar da sha'anin halittarsa. Wannan aya Allah ya ce al-mutallaqat, al-mutallaqat jam'i ne na al-mutallaqa, al-mutallaqa wadda aka saki, ismu maf'ul ne daga tallaqa, yutalliqu fa huwa taliqun wa hiya mutallaqa. Idan mutum ya saki matarsa, shi ana ce masa taliq ko kuma mutalliq, ita kuma ana ce mata mutallaqa wadda aka saka. To wadda aka saka daga igiyar aure, wannan ya siga idan ta zo a cikin Al-Qur'ani da ta ta'arifi, yana daga cikin abinda malaman usulul fiqh suke cewa daga cikin alfazul umum. Wannan ya hada dukkan nau'i na mutallaqa, amma dukkan wata mace da aka sake ta ta shiga ciki cewa za ta saurara salatata quru, to amma da aka ji Allah ya ce za ta saurara ga barin aure qur'i guda biyu, sai ya zo cikin ana nufin dawatul aqrab, waɗanda suke masu yin qur, waɗanda suke sune masu yin al'ada, su ake nufi. Saboda haka ba za ka ce wato lafazi ne umumi amine, amma a cikin jinsi guda na matan da aka yi musu da aka sake su, domin matan da aka saka nau'i nau'i ce, imma wato aurenta kawai aka yi ba a tare ba, wa imma da aka daure ta din har an tare da ita sannan aka sake ta. Ana iya sakin mace tun kafin a tare, ko kamar yadda ake sakin mace bayan an tare, kaga nan an samu nau'i. Kuma ita kanta macen zai iya yiwuwa mace ce wadda take ta saba tana ganin jinin ta na al'ada, wanda shine mafiya yawan mata, ko kuma ta zama to kankanuwa ce bata kai ta fara yin al'ada ba, ko kuma ta zama to ta wuce munzalin da za ta yi al'ada, ko kuma ta zama to ba ta al'adar saboda dalili shine kamar ciki. Duk wannan jinsi ne na al-mutallaqa. To amma nan Allah ya bayyana hukunci na cewar al-mutallaqa da ake nufi masu yin al-qur'u, masu yin al'ada. Lafazin da aka ce ya tawaffana, wannan siga ce sigan labari, wato mata waɗanda aka saka suna saurarawa ga barin yin aure qur'i guda uku. Kaga wannan labari ake bayarwa, ko babu umarni a cikinsa. To amma wannan yana daga cikin sigogi na Al-Qur'ani da suke nunin takidin umarni, wato kai ka ce wato an sanya aikin nasu, wato an sanya umarnin a matsayin har sun aikata umarnin sun zartar da shi, shi yasa sai ake bada labarin kan cewa suna yin haka. To ma'ana mata waɗanda aka sake su ga barin aure su saurara wanda aka sake su daga aure, su saurara ga barin yin aure. An ce ya tarabbasna bi anfusihinna, su saurara ga barin, su saurara wato su hana kawo kansu, su tsare kansu ga barin aure, sai aka jingina at-tarabbusun ya zuwa gare su, saboda abin da ke tare da su na kan cewa idan suka ga an sake su, to shikenan kuma za a ce to ai abin da ya hada ya raba. Saboda haka abin da take tunani sai ta soma tunanin kara wani auren, to sai aka ce a'a ta matsa ta tsare kanta, ta hana kanta wannan tawaqqu'in din, wannan zarin da wannan burin da wannan shauƙin da take na zuciya ta ce wani sabon auren. Kamar yadda yake da an san abin nan, waɗansu lalatattun gawarawa waɗanda suke babu tarbiyyar addini a wajen, musamman waje wanda yake ake yawan noman rani, za ka ji masu noman rani suna labari, za ka ji suna faɗan wannan, wato daga zarar an ce girbi an kusan girbin rake shikenan kowace tunaniyar mace sai ta nemi a sake ta ana sakin ta dan ta samu daga lokacin girbi ta je ta samu wani abin nan a ta kashe kudi akan ta sai kula kudin ya tsare ana nema a goma goma sai ta makale mana karshen shikenan sai a aure ta to kaga wannan wani hawa ne na nafsi sai ta ce Allah yake ta hana kanta su mata su hana kansu aure su tsare kansu ثلاثه قرون وضع عمر تشيس ده في wannan قرون guda biyu alqur lafazi ne mushtarak shi da nake ta cewa alqur alqur ko kace alqur ko kace alqaru shine dai mufradin quru wanda yazo a cikin alqur'ani lafazi ne mushtarak yana da ma'ana guda biyu kishoyin juna ma'anar ta farko shine haila kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa جائي الصلاة أيام أقرائك جائي الصلاة أيام أقرائك وأن أقراء جمع إلا لنقر كما عند قروب جمع كثرة الله يتشير ما زعل صلى الله عليه وسلم يتشير المستعادة كدير صلى أقوانك أقرائك أقوانك حيلك وكذا القروب نسى الحيل ma'ana ta biyu kuma shine ma'anar sa al-tuhur tsarki kamar yadda yake kamar yadda Aisha yake cewa a cikin waqasa lima ba'a fiha min qurui nisa'ika wato yana zaburar da wani amir wani sarki daga cikin sarakunan larabawa mai yawan fita yayi wanda saboda yawan fita yaki ba shi da lokacin da zai zauna ya zamanto ya samu lokacin da matansa suke cikin tsarki wanda har zai zauna tare da su ya zamanto sun samu rabo har sun haihu kaga sai wato ya tozarta kwanakin tsarkin matansa ma'ana ya wofantar da su ya sanya su sun yi abinda ake nema ba a lokacin tsarki shine samun ciki to kaga sai ya ambaci lokacin ciki da alquru yace quru nisa'i ay afhari nisa'i wannan saboda haka istimani ne da yazo na lugha akan wannan sai malamai suke sabani al khulafa ar-rashidun ko kuma dai bi sahih sayyidina umar da ali da abdullahi da mas'ud an wadansu ma sun ce hadda abubakar da usman daga cikin sahabbai suka ce abinda ake nufi da alqur'u dinnan haila ne wanda yake kuma wannan shine mazhaban ahlul kufa akan sa imam abu hanifa yake kuma ita ce riwaya sahiha a wajen mazhabar imam ahmad ahlul madina da abdullahi dan umar da aisha radiyallahu anha ummul mu'minin da zaid ibn thabit imam ahlul madina bayan sayyidina umar da fuqaha'u sab'a na madina suka tafi akan cewa alqur'u abin sai ake nufi al-tuhur sarki kuma wannan shine mazhabar imam malik da imam shafi'i da kuma riwaya wajen imam ahmad to kowanne sun yi kokari sun kawo hujjojinsu amma abin da yake mafi inganci kamar yadda sheikh aminu shinkiti ya rinjayar ibnu hajar ma yi bayanin wannan a cikin fatwar bari abin da yake mafi rinjaye shine alqur'u abin da ake nufi da shi shine sarki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'anar idda wanda ita ce dai aka ce a kirgata da al-aqra' da quru inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna ya kai wannan annabi mai girma idan kuka tashi sakin mataye ku sake su domin ga lokacin iddarsu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'anar wannan lokacin iddar shine yayin da sayyidina da Abdullahi dan Umar ya saki matarsa lokacin haila sayyidina Umar yake ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce murhu falyuraji'ha hatta tahur thumma tahid thumma tahur fa tilka hiya al-iddatu allati amara Allah an yutalliqa laha an-nisa yace ka umarce shi ya dawo da matarsa wadda yana cewa kina an yadda sakin yayi tunda an ce masa ya dawo da ita har sai tsarki daga wannan hailar ta da yi saki a ciki sannan ta sake wata hailar sannan ta yi tsarki wannan ita ce iddar da Allah ya ce a saki mata a ciki wato mace tana cikin idda ai tana cikin tsarki saboda haka in tana cikin tsarki daga an yi saki ake fara idda saboda haka tsarki shine kuri ɗaya ko ba shine kuri ɗaya ba tunda ake yin saki a cikin tsarki kun banki tilarin jumhur in za ka yi saki sai kake saki cikin idda in kai saki cikin baci in za ka yi saki sai kake saki cikin tsarki in kai cikin haila ya saba sunna to kuma sakin nan cikin tsarki an ce shine saki a lokacin farin idda fa talliquhunna li iddatihinna ay waqti quhurihinna lokacin da suke cikin tsarki saboda haka lokacin fara tsarki shine lokacin fara idda dan haka shine qur'i na farko da haka wannan shine abin da yake rinjayar da mazhabar jumhur wannan dalili ne sahihi wanda yake babu wani gubar bai kamata ya zamanto akwai sauran sabani ba kamar da Sheikh Aminu Shalkiti yace kuma ma Allah madaukakin sarki yace salata quru salata sunan adadi ne amma salatatun bitta'i kulli al'ashara fi jam'i ma ahaduhum mudhakkara kamar da Ibn Malik yace salatatun bitta'i kulli al'ashara fi jam'i ma ahaduhum mudhakkara idan ka zo za ka yi jam'in abinda yake ɗaiɗaikunsa na miji ne to sai ka ce salata arba'a hamsa har ka ce ashara salatatun bita'i da wannan ta'in marbuta kullun ashara ka faɗa har zuwa ga ashara bi jam'i ma ahaduhu mudhakkara a cikin jam'in abinda ɗaiɗaikunsa yake mudhakkar ne to na an ce salatata quru saboda haka quru a nan wajen mudhakkar ne ko mu'annath ne abu kuma duk ba ku fahimci ba ku ci bai da Ibn Malik ba ke duk wanda yake mu'annab ne bai fadi bai fahimci bai da Ibn Malik mudakkani to wato salatatun aka ci ake yi ai fi bidi jarri ko ya ta sai bai yake ne Ibn Malik idan ka zo na mata sai zaka ce salatatu rijal amma sai ka ce salatu nisa ba za ka sa ta din ba ta din sai da zaman dota maza alamar mata dai a wajen adabi sai da zaman dota maza to saboda haka sai suka ce at-tuhur da al-hayd wanne ne namiji wanne ne mace at-tuhur namiji al-hayd ko mace ce dan ka al-hayda saboda haka salatatu quru abinda ake nufi ai kuma an ce ne salatatu abhar dan in ba haid ne da sai da ce salatu hiyar salatu hiyar kai an gane da ba tun da alqurani salatatu aka ce sai zamanto al-ma'dud abinda ake kirgawa din namiji ne saboda haka wannan yana rinjayar jami'i mai haɓar jihu cewa abubuwan ne akwai bambanci akwai fa'ida a wannan sabani idan aka ce mace za ta zauna domin idda jini uku ko kuma aka ce tsarki uku akwai bambanci na'am akwai bambanci kun aka ce jini uku za ta zauna idda da sai ta fi tsawo saboda in aka tashi sakin mace za ta je ta lokacin tsarki ne ko za ka ce ta lokacin tsarki ta ba tun da ba tsarki take kirgawa ba sai ta ga jinin farko shine qur'i na farko tai tsarki ta ga jini na biyu ko ba haka ba ta sake tsarki ta ga jini na uku sai ta gama ganin jini na uku ta ga tsarki na hudu sannan za ta gama iddata to mu kirka idan kuma da ma'anar tsohuwar ne fa an sake ta tana cikin tsarki saboda haka wannan ya zama to ɗaya kenan ko tai haila ta farko ta ga jini na biyu a ta haila ta farko ta gama sannan wani tsarkin na biyu kenan ko sannan tai haila ta biyu ta sake ganin wani tsarkin tsarki na uku saboda haka daga ta fara haila ta uku ta ga jinin farko na haila ta uku ta gama saboda haka a wani kauli ne idda ta tafi gajarta a kaulin tsarki idan muka ce tsarki uku za ta zauna wanda ke shine mazhabar ahlul madina shine mazhabar imam malik kuma shine rajihi kuma akwai tausayawa ga mace idan kada a tsawaita mata idda duk da yake kuma akwai kawai akwai fagwace ma wuji damarsa tunda ko shi ya tsawon iddatai ko shi aka ƙara masa tsawo an ba shi damar da watakila za ta biyu ta yi nadama ya ta taso ma canzawa ya dawo da ita. An fahimta? To wannan hukuncin yana kan mata ne waɗanda suke yin al'ada. Mata waɗanda ba sa al'ada, Allah maɗaukakin sarki ya riga ya bayyana hukuncinsu a cikin suratul talaq. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ثم رأت صنف تدق تكون ونن أي سبا كما تكون ونن داما تند سبا أدوات الأفراد ما تا وان دسك ينكك أو ناغ برن ينحيلا سبو لجرما وان دسك كي أبند أكي تيوا يارن لكتا منوبوز إن شكرا دك شكرا همسون دبير ko abin da ya sama ya danganta da yanayin wuri da kuma shekarun matar da ɗabi'arta yayin da ya zama tukan cewa ta gina gani jinin haila to ita in aka sake ta ita tunda ba ta gani jinin haila maimakon ta yi jini a ƙarfi uku sai ta zauna wata uku haka zalika ƙaramar yarinya wadda bata fara haila ba ita ma wata uku za ta zauna shine iddarta to amma dama wannan ayar ba ta yi magana a kansu ba sai ta yi magana a kan zawatul asrani amma ulatul ahmal fa tunda su suna cikin zawatul afra mata masu ciki suna yin al'ada to su sune aya ta fitar da su da zaman to wannan am ne jinsi ne am mai ganewa amma an da aka fitar da waɗansu daga ciki sune mata masu ciki wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahum mata masu ciki babu ta ciki su ajalinsu na idda shine an yada'na hamlahunna su sauke cikinsu in aka saki mace tana da ciki ana sakinta sai ta haihu ciki nan ta fita daga idda ciki nan ya rasa in yana son ya dawo da ita sai dai ya zo ya bulayi a cikin sauran manema sai ya sake biyan sadaki haka zalika wadda aka aura amma ba a tare da ita ba ita ma wata ayar ta fitar da ita daga cikin wannan cewa ita babu idda ma a kanta ita ba za ta yi wannan at-tarabbus din ba to da haka wannan lafazin wannan aya da ta zo na wannan umarni an fitar da nau'in mata guda biyu na farko ulatul ahmal aka ce su iddarsu ba thalathatu quru' bane su iddarsu su haihu haka zalika yarinya wadda mace wadda aka aura ba a tare da ita ba sai namijin ya sake ta tun kafin a tare to wannan Allah madaukakin sarki yace babu idda akan ya ayyuhal ladina amanu idza tallabtumun nisaa min ya ayyuhal ladina amanu idza tallabtumun nisaa min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ya ayyuhal ladina amanu idza tallabtumun nisaa ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minati yawwa yasa take zuwa ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minati kuma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ya ku mu'minai idan kuka auri mata mu'minai sannan kuka sake su tun kafin ku sadu tare tun kafin ku tare da su fama lakum alayhinna min idda to ba ku da idda babu idda a gare ku akan su ta'tadunaha da za ku kirga su فَمَتِعُهُنَّ وَصَرِّفُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا سمر حكا مچه ودى اكا سكيتا اكا اوريتا اما كافون اتاري اكا سكيتا اتا با تفادات اتا ونن اير بادات حوكتا كودا دوات الافراج مچه ودى سكيتنا جنن الادة سيدا دقا زارا ان سكيتا بادات ودى ادى با ارانر ذات ايا ابنن تاني ما ذا ايزواني ما اورنتا to Allah madaukakin sarki yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihim baya halatta a gare su hunna inna damirin yana komawa zuwa ga su al-mutallaqa ko baya halatta a gare su su waɗannan mata da aka saka an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su kore abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu menene abinda Allah ya kore wato abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu waɗansu sun ce abinda ake nufi a nan wajen ciki waɗansu kuma suka ce haila waɗansu kuma suka ce dubiyun abu ne wato da ciki da haila abu ne wanda yake
ake gaskata mace yayin da take da awarta dinda ta zo da khilafu zahir ta zo da kauli wanda take khilafu al-asli amma ta a gaskata ta idan tayi da awar cewa ta gama ta ga abin ta yi jini uku ta ga sarki uku ba za a ce sai an zo a bude gabanta a gani ba ko in tayi da awar ciki ba za a ce aje a abin da ba za a ce ƙarya take ba sai ta kawo shaida ba za ta kawo shaida ba kuma a ce sai an je an duba an gani shi yasa sai Allah ya wakilta sai dangana sai zuwa da imani wanda yake shine babban shine babban wato raqi shine babban migadi ya fi dan sunda ya fi alƙali shi yasa Allah ya ce kada su koyi in kunna minna billahi wal yawmil akhir in dai suna imani da Allah da ranar lahira wato imanin su ya kamata ya sanya su su faɗi gaskiya domin idan suka koyi akwai abubuwa na barna masu yawa da za su iya biyo baya idan mace ta yi da awar iddarta ta ƙare bayan iddarta ba ta ƙare ba ta je ta yi aure a cikin iddar saboda tana gaggawa ta samu mani ana sakinta kashe gari kawai tunda tana da motar mai aiki ce ta ja motar ta siyi shi kenan ta tafi ta je ta samu aka ɗora mata aure tare da wani ta je ta ci gaba da zama tare da shi in an yi mata magana ce ai ta riga ta yi sarkinta alhali ƙarya take to a nan wajen akwai barna mai yawa da za ta biyo baya na farko an hana ma wannan haƙƙinsa ne a matsayin matarsa take yana da haƙƙin ya dawo da ita sannan ya shi wanda ya aure ta din zaman da suke zaman da na suke tunda ya aure ta a cikin idda ba ya aure ta tana matsayin matar wani domin inda ta mutu a cikin wannan halin za ta gaje shi shi ma zai gaje ta akwai gado tsakanin su saboda haka wannan kadai ma ya isa barna kan cewar dukkan abubuwan da dukkan zaman da za su cikin tare da wannan zama suke na haramu abinda kuma ke cikin zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila mummunan hanya ce kuma alfasha ce to yana bi to da haka wannan barnar da ke ciki ita kanta ta isa sannan ga abubuwan da za su kawo ma al'umma na fushin Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah madaukakin sarki ya dangana al'amarin na amana ga mata mu'minai kuma ya wa'azar da su da imanin su da Allah da ranar lahira dan haka bai halatta mace ta yi ƙarya wajen idda ba ko wajen ɓoye ciki wajen ɓoye ciki ya ma fi tsanani idan akwai ciki amma ta ɓoye shi in akwai ciki amma ta ɓoye shi ta ƙi bayyanawa saboda tana so nan da nan ta fita daga cikin idda in ku aka ce sai ta zauna ta san jinjirin ciki ne sai ta yi wata tara ba ta yi aure ba ita kuma ta kosa so take nan da nan ta yi aure sai ta ɓoye batun ciki ɗin da tarkinta ta cewa wata uku ya yi lokaci da zai a ce ta ga tsarki uku ya yi sai ta ce ta gama idda ta je ta ɗaura aure alhali da cikin mijinta na farko ta kai shi gidan wancan shi kuma wancan kaga an shigar masa da ɗa wanda yake ba nasa ba abubuwa za su biyo baya na gado da muharramanci duk su zo alhali kuma duk ba haka suke ba dan shi wannan ɗan da za a haifa sai ya zama to ya rinka ganin ƴaƴan da suke wannan gidan kamar ƙannansa ne da yayyensa alhali kuma shi ajnabi ne gare su saboda haka koyaushe ya taɓa tare da su a cikin sabon Allah shi saboda ya zauna da ajnabi duk irin waɗannan mafasidin su ake gani shi yasa aka Allah madaukakin sarki ya wa'azar da mata cewa su ji tsoron Allah wajen bayyana abin da ke cikinsu wanda zai tabbatar da hukuncin ƙarewar idda ko rashin ƙarewarta idan mace ta yi da'awar cewa iddarta ta ƙare a cikin wata ɗaya za a gaskata ta ko ba za a gaskata ta ba malamai sun yi saɓani mazhabar Imam Malik shine a binciki mata idan zai iya yiwuwa a haka sai a gaskata ta musamman in ya zama to a cikin gidansu mata suna irin wannan al'ada an taɓa tambayar Shuraih Al-Qadhi kamar yadda ya zo a cikin Sahih Bukhari ya yi irin wannan hukunci a gaban sayyidina Ali ya ce masa qalul ai asabta kayi daidai qalul da harshen Farsanci shi ne cewa kayi daidai ya daidaita shi akan hukuncin da yake to wato kenan zai iya yiwuwa haka ta faru a cikin wata ɗaya a ce mace har ta gama iddarta to amma a cikin mazhabar Imam Malik da kaidin cewa idan an san a cikin iyalan a cikin danginsu sukan yi irin wannan ya zama to sun yi haila kwana ɗaya kawai a kwana ɗaya sun yi haila har sun gama sannan Allah ta'ala ya ce wa bu'ulatuhunna mazajansu su waɗannan mata waɗanda aka saka amma waɗanda aka saka a nan wajen waɗanda aka saka da saki wanda yake raji'i wanda ake iya dawo da su wanda ake yin komai a cikinsa wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik su ne suka fi cancantar muraja'ansu su yi komai da su fi dhalika a cikin wannan muddar ta idda wato ma'ana matsawar mace tana cikin idda to mijinta da ya sake ta wanda take masa idda yana nan a matsayin an kira shi da suna mijinta to tunda an kira shi da suna mijinta me ya hukuncin alaƙar da ke tsakaninsu mijinta ne saboda zai ci gadonta za ta ci gadonsa kuma in ya tashi mayar da ita ba a buƙatar a sake ɗaura aure amma wannan min babu tashbihi kaman tashi ake da mijinta din da ba mijinta bane da kowace fuska shi yasa ne malamai suke sabani ya halatta mutum da ya saki matarsa saki wanda yake raji'i tana zaune a gidansa yaya alaƙar su za ta kasance alaƙa ce ta irin auratayya ma'ana ba ajnabiya ce gare shi ba zai rinka za ta iya masa ado ya ga jikinta ya ga abin ya ga gashinta kuma ya zauna ya magana da ita su hira da ita alhali tana a cewa sakakkarsa ce ko ko ba zai iya wannan ba to wannan shine malamai suke sabani saboda wajen wannan magana ta cewa bu'ulatuhun Imam Malik ya yi dan tsini a nan yace kada mutum namiji da ya saki matarsa tana cikin idda bi halatta ya kadai ta tare da ita ba a cikin daki bi halatta ya ga abinda yake bi halatta ya gani ba daga mace wanda yake ajnabiya da halatta su kwana a daki ɗaya ba sai dai in bisa larura gidan daki ɗaya ne kwal to sai su kwana su sanya sutura tsakaninsu Imam Abu Hanifa yake cewa a'a za ta iya masa ado tunda fa'idar ta zauna fa'idar zaman nata a gidansa shine la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra baka sani ba la alla Allah zai faro da wani abu to da haka sai masa ado idan da wato yana ta ganin bakinta yanzu ya so maganin farinta saboda haka wannan ya sanya shi ya manta abinda tayi har ya sake ta tunya ce zai dawo da ita ya ce zai dawo da ita babu wani nasi a cikin sunna da ya zo wanda yake zai ke yake bambancewa a cikin wannan khilaf din sai dai abinnan abinda yake al-ihtiyar yana hukunta abinda wato al-tawarru da ihtiyar yana tare da abinda Imam Malik ya faɗa mutum ya tsantsini saboda ganin kan cewar wannan ka ce ka haramta ta ga kanka in ka ce ka saki mace ma'ana ka maida ta haramtacciya gare ka to in ka haramta ta ga kanka to bai halatta ka halatta ma kanka abinda irinta haramtacciyar mata yake a gare ka shi na mace wacce take ajnabiya to Allah madaukakin sarki yace mazajensu ya kira ya amfani da lafazin bu'ula al-bu'ula jam'u ba'al kamar yadda ake cewa fahal wa fuhula al-ba'al asalin ma'anarsa shine as-sayyid atad'una ba'lan wa tadruna ahsana al-khaliqin asal wato qabilun al-finiqiyin Phoenicians kenan da ake fara wanda suka mutanen Palestine wanda suka zauna a nan wanda suke makwabtaka da mutanen Annabi Ibrahim su suna kiran iyayen gidansu Ba'al ma'ana wato mamallaki to ana ce ma mace Al-Qur'ani yawanci zawj yake amfani da shi ya ce ma mace zawj haka ma ya ce ma namiji zawj saboda a nuna kan cewa sun zama to daya musulunci ya zama mai da su daya da kuma mace bata isa ba sai dai ta zama to kamar tamkar baiwa ce mijin kuma shine ubangijinta shi yasa ma ake ce ma mazaji din al-ba'l bu'ula to idan Allah ya kawo lafiyar istiqbalin bu'ula in ma dai ganye ishara ga abin da yake a cikin da tun kafin zuwa addinin musulunci kamar yadda Allah yake yana ba da kisar Annabi Ibrahim wa hadha ba'li shaykha wannan mijina ne tace masa amma tayi amfani da lafazin ba'al saboda a matsayin as-sayyid a wannan lokaci haka ake ganin miji dangane da mace a matsayin kamar wato ubangiji ne wanda yake mai mallakar ta, ita kuma a matsayin kamar baiwa take, ko kuma kamar a nan wajen ai istishara a sanya mata din su rinka jin abinda fada yake fa, mazajen nan da suka sake su suna da rinjaye a kansu, yana daga cikin rinjayen da suke da shi a kansu kan cewa duk da sun sake su za su iya ko su so ko matan su so ko ba su so ba su dawo da su, dan matsawar mace tana cikin idda ba sharadi bane sai ta yarda mijin ta zai mata komai, zai yi komai kawai ba tare da wani sharadi ba, da yaya miji zai yi komai, akwai abin da ke duk kifa komai ne idan ya yi lafazi ya ce na dawo da ki, wannan bittifaq ya dawo da ita ta gama inda ba ta gama idda ba, yana cewa ya dawo da ita ta dawo matsayin matarsa da dukkan haƙoƙi na mata, haƙoƙi na aure yana kanta shi ma kuma yana kansa. Akwai abin da yake an yi saɓani amma arrajih shi ma kome ne shi ne saduwa, idan namiji yana ya saki matarsa sai kawai ya zo dan yazo kawai daga yayin sallama sai ya shiga ɗakin sa, yana zuwa da yayin sallama sai ya je ya kwanta tare da ita har suka samu, to wannan ko yayin niyyar dawo da ita ko bai niyyar dawo da ita ba wannan kome ne, amma in yace bai niyyar dawo da ita ba to shine za a dauka akan cewa ya dawo da ita, sannan kuma ta sake wata sabuwar iddar, sannan bayan ta gama kuma ta yi istibra'i akan wannan saduwa da ita tunda ba a matsayin kome bane abin da yake a cikin mazhabar Imam Malik. Akwai kuma abin da yake sai an tsayar da shi an ji meye niyyar sa, shine idan kamar ya sumbance ta ko ya taba da niyyar jin dadi ko makamancin wannan, to a nan wajen sai a ce me yasa kai haka, in ta je ta yi da'awa cewa ya dawo da ni aka ce meye hujjar ki, ta ce ya sumbance ni ko kuma ya taba ni, ya taba da ya taba kai da ka taba ta ne yasa ka taba ta, kana nufin ka dawo da ita ne, in yace eh ina nufin na dawo da ita, to shikenan wannan sai a kirga shi a cikin cewa ko ne, in kuma yake a bai dawo da ita ba to sai a yi masa wa'azi ya saba ma Allah madaukakin sarki ya tuba ya zuwa ga Allah. To idan sai yana daga cikin kuma abin da zai zo mana a cikin suratul talaq cewa yana daga cikin sharadin komai, yana daga cikin sunnar komai ya zamanto kan cewar mutum ya yi shaida akai wa ashidu da wa adlu minkum wa aqimu shahadati lillah, ai shaida a shaidatar da mutane biyu daga cikin masu shaida. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce fi dalika a cikin wannan muddar, mafhumin wannan shine idan muddar ta wuce ai bu'ulatuhunna laysu bi ahaqqi biraddihin, idan wannan muddar ta wuce to mazajen su ba su ne suke da haƙƙi ba su suka fi cancanta dawo da su ba, daga zarar ta ga ta gama idda to shikenan ba shi da haƙƙin ya ce ya dawo da ita, in yana so ya dawo da ita su dawo da zaman aure dole sai ya zo ya sake nema an je wajen waliyinta ya biya sadaki an sake wani sabon ɗaurin aure, in dai ya bari ya fita da saboda wannan faɗin na Allah madaukakin sarki fi dalika, mafhumin wannan in wannan lokacin ya fita ba shi da haƙƙin raja'a, in aradu islaha, sannan Allah ya ambaci wani kaidi a nan wajen, idan mazajen suna nufin al-islah, suna nufin wato kyautatawa, suna nufin alkhairi, suna nufin abin kirki, wannan an yi togaciya ga wanda zai mayar da matarsa don ya cuce ta, wanda suka yi domin cutarwa, domin wani waɗansu miyagun mazaje sun saki matarsu sun saki mace sai su bari sai tana tsarki na uku din nan, tana tsarki na uku tana jiran haila ta uku ta fara tsarkin ya kare ta fita daga cikin idda sai ce na dawo da ki, yana dawo da ita ba wai dan ya zauna da ita bane ba dan a ci gaba da zaman aure bane, a'a sai ya saki sakin ta dan kawai tsawaita mata idda, ko kuma ya ce ya dawo da ita amma ba zai yi zaman aure tare da ita ba na kyautatawa, sai dai ya matsa mata har ya tirza sata ya zamanto sai ta zo ta ce kai in ma fansa ne ni zan fanshi kaina nawa kake so in biya ka dan ka sauƙaƙe ni, ya matsa mata dan ta kore, to shi yasa sai Allah ya ce in aradu islaha to wannan kaidin me matsayin sa sharadi ne na ingancin raja'a ko ba sharadi bane na ingancin raja'a aljumhur sun ce ba sharadi bane na ingancin raja'a idan mutum ya dawo da matarsa alhaji baya yana da mummunan nufi dawo ko mai yayi amma ya saba ma Allah amma wajen imam abu hanifa kuma da yi ba saboda Allah ya ce in aradu islaha in suna son yin islam saboda haka idan ya bayyana a gaban alƙali cewa a shidda ma can ba niyya yayin ya dawo da ita ba to shikenan sai alƙali ya bata wannan kome ya zamanto ta cigaba da zaman iddar ta har ta karasa ya zamanto ba ina ta zamanto sakakka ga baki ɗaya daga gare shi wannan shine matsabar imam abu hanifa ko kuma idan ta yi da'awar cewar ai ba abin da yake so ya yi mata illa ya cutar da ita kuma ta samu bayyana akan wannan ta samu shaida akan wannan to a nan wajen ma alƙali sai ya yi tsarin wannan raja'a wannan kuma bai inganta ba wannan shine matsabar imam abu hanifa wanda yake duk da yake aljumhur sun saba masa matsabarsa ta kiyaye haƙƙin raunana saboda Allah madaukakin sarki domin kiyaye haƙƙin mata ya kawo wannan kaidin yace in aradu islaha in dai mazaje din suna son islam suna son wa abinda suke nufi shine zaman arziki da kirki da kyautatawa ba cuta ba to sannan da haka sai Allah ya faɗi cewa to ya tabbatar ma da mata haƙƙin shi yace wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ga mata suna da haƙƙi irin kwatankwacin haƙƙin da yake wajibi a kansu a wato a fuskar mazajen su bil ma'ruf da abin da yake wato al ma'ruf abin da yake sananne a cikin shari'a ma'ana wato haƙƙoƙi na mata akan mazajen su da haƙƙoƙin mazaje akan matayen su ana kuma ya zuwa ga urfin ana kuma ya zuwa ga al'ada abinda al'ada ta gudana da shi na kan cewa wannan haƙƙi ne na mace ana hukunta shi ana yana daga cikin wuraren da ake aiwatar da al'ada a cikin ƙa'idojin qawaidul fiqhiyya guda bakwai al'adatu muhakkima ko al'adatu muhakkama ɗaya daga ciki shine wajen wato haƙƙoƙin zamantakewa tsakanin maza da mata shi yasa waɗansu da suke cewar shari'a bata wajabta ma mace ta yi ma mijinta girki ba ta yi masa hidima wanda yake shine ra'ayin matsabar imam mali shi yasa za ka ga abin nan matan shana su daga gansu ba sa girki sai dai ka ɗauko sai dai namiji sai dai ya je ya nemo baiwa sai dai su zauna su ta kiba suna ciwon sukari da hauhawar jini saboda ba sa komai ibnu al-qayyim yake raddin wannan cewa wannan yana komawa ga urf al-urf al'ada ta riga ta gudana kan cewa mace ta nemi mijinta hidima ga shawahid nan a zamanin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha tana niƙa wa hiya Fatima sayyidatu nisa'i ahli al-janna tana niƙa har hannunta ya bororo ta je ta nemi a bata bawa wanda zai zo ya rinka taya ta aikin gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta yace ya koya mata tasbihi wanda zai bata karfi akan yin aikin da'a da saboda yana so mata alkhairin wannan abin da take domin ibada saboda ya shi ne dace da matsayinta wanda Allah ya bata matsayi kamar wannan to sai ta bayyana godiya gare shi ta hanyar tawali'u ga Allah tabaraka wata'ala to duk waɗannan sun nuna kan cewa abinda al'ada ta gudana cewa mata su suke yi ko kuma maza su suke yi to za a yi aiki da shi a cikin shara shine al-ma'ruf duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haƙƙin mata akan maza yace abinda ku ciyar da su ku tufatar da su bil ma'ruf ku kuma haƙƙin ku akan su su bi ku kuma kada su yi izini ya zuwa ga gidanku ga wani wanda ba kwa su kuma su tsare kawo kansu a lokacin da ba kwa nan to amma waɗansu sun ɗauke shi mutlaka kamar Abdullahi ɗan Abbas ya ɗauki wannan mutlaka wannan haƙƙin yace wato ya fassara shi kan cewa kamar yanda wato maza suke da haƙƙi akan matan su kan su kyautata musu to haka mata suke da haƙƙi akan mazan su kan mazan su kyautata musu shi yasa ne ma aka kira su azwaj masu cika juna masu cika juna wanda in sun haɗu shine za su zama daya shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa wallahi na kan so ni ma ne ado ma matata ta wanda nake so ke mun ado amma ba ta zo ba kana so ta sha ta samu ka turare na kanshi kai kuma ka zo ka je ka gama abin nan safa da marwanka wannan babur ji ya ciccire jikinka kaje kana zuwa gida kace za ka kwanta haka ko dan turaren nan ba ka je ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya shiga gida farko abin da yake yi aswai saboda suma bayan Allah ne zaka zo ka kusantar da bakinka zuwa bakin su idan bakin da wani yaya zasu saboda haka suna jin ba dadi amma dole haka zasu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bibi inda yake da mura'a din wato mashahi da jin abin da yake zai kyautata ina kan kyautatawa da kula da hafirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga inda yake ma matarsa kullum sai ya zaga cikin ya zaga dakunan su gabaki daya kowace dan kusance ce sun bance ce nuna mata cewa fa ana nan da ita sannan sai ya je wurin da kwarin ta yake wajenta sannan sai ya kwana a wajen amma sai ya zaga su kowace har ma kiwa yake ana gani ai rayar dade ba shi ne ba har Aisha aka samu wani lokacin da aka dauko cewa yana dadewa wajen abinan wajen Zainab cewa saboda wai tana bai ashe zuma take bashi shi ne aka yi wannan kaidin cewa an yi ruwa a ce ai zuman nan ai bakin sawari yake shi kuma baya so a ce bakin sawari yake sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah me kace bakin ka yake wari yace me ne bakin ne yake wari sai ce warin ma'atif ya aka yi haka ina ta zuma ne a wajen zai yace to ai zuma ce wata kila kudan zuma ya ci daga wannan bishiyar shine wari da yake cikin zuma to wani biya daga cikin wannan ihsani inda annabi sallallahu alaihi wasallam har tsere suke yi da Aisha dubu bambanci shekaru tsakaninsu amma su tsere lokacin da kafin jikinsa ya nauyi ya tsere mata da jikinsa ya nauyi ta tsere masa ba irin abubuwan da bayan idan ya jibi kissarsa ta hadithin Ummu Zar yadda ya zauna yake ba ta labarin hadithin Ummu Zar Abu Zar ga kissar Ummu Zar hira ya zo na yi mata hira ya ba ta labari idan wani abu ya zo ya faru wanda yake zai tayar mata da hankali sai ne mukun ya ci amfani ce a ki amfani da hankalinki kada hankalinki ta sai ya gaya mata abin da zai dada mata idan ta manta da wannan kawai idan ta manta da wannan duk abubuwa ne wanda yake na kyautayi wajen zamantakewa wato kamar inda Allah ya kora ma mata tunda su ne masu rauni kan cewa in suka bi mazajensu za su je aljanna wato saboda haka za su kyautata wa mazajensu kuma haka Allah ya kora ma maza su ma su kyautata wa mata ne shi sa Allah ya ce wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf darasan alqur'ani so da aka kyautata ma mace kada mutum ya dauki al'adar fa ce a ya zama mijinta ce a yana jin linzali ai aka ce wannan bai dace da abinda abin nan bahaushe wato al'adar wadansu al'adar bahaushe wani lokaci suna kama da al'adar wato abin nan bararran larabawa koyawan larabawa suna da irin wannan kasan abin nan wani lokaci ma takalmi sai kiran mace na'ali takalmi faɗi in za a faɗi mace sai ce al'ahal akramakallah wato abin nan Allah wato abin nan Allah ya tsare jinka daga jin abin da abu mara kyau idan balarabe yace zai faɗa abu yace akramakallah kamar in zai faɗi sunan abin da yake ba a so a faɗe shi kamar zai ce kare sai yace akramakallah wato dan ya nuna kan cewar da Allah abin nan Allah ya tsarkake jinka ga barin jin wannan mugunan kalmar da zan faɗa to mace ba ta yi gasu ne mata haka duk amma musulunci ji ya bata ji ya shafa wannan ake kiran mace kamar yadda ake kiran maza aka tambayi da kun ba a san a faɗi sunan mace amma aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga wata ta zo tana neman iso yace wace ce aka ce Zainab yace wace ce daga cikin Zainabobin yace Imratu bin Mas'ud aka faɗi sunanta aka wuce shi da matarsa Safiya yace innaha Safiya to domin su ma mutane ne kuma su ma mu'mine ne su ma kuma za su shiga aljanna kuma sun shiga aljanna suna sama da matan aljanna saboda su sun yi tsorori sun samu aljanna kuma kasancewar zuciyarsu ta kunshi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya cancanci ka girmama su saboda wannan sannan Allah ya ce walil rijali alayhinna daraja, amma maza suna da rinjaye akan mata. Rinjayen su shine ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, su ne suke da shugabanci a gida, su za su fada abi, su za su hada a hannu, su ne rike da siyari. Ba za a ce gabaki ɗaya ita ce abin nan gidan nata ne sai yanda tai ba, ko kuma namijin yana zaune sai ita ce za ta kawo abin da za a ci, saboda haka ita ce za ta kawo abin da za a ci, ita za ta ce ga abin da za a yi. Da wannan aka yi haka qalbul haqa'iq ne wannan, shi sa aka ce walil rijali alayhinna daraja, ai darajar tasu da Allah ya ba su shine kan cewar su ne suke da umarni. An sanya mata din a ƙarƙashin su, Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, qawwamun jam'u qa'im, al-qayyim, wanda yake tsaye da bada umarni kan abishi. Saboda abinda Allah, wannan ita ta nuna fifikon maza akan mata, saboda abinda Allah ya fifita su akan maza, akan mata ya fifita su da ƙarfi, ya fifita su da rinjayen hankali, ba hukunci da annabi. Wani kushi an kawo wannan sai a ce taya zaka ce maza sun fi mata wato ƙarfin hankali da rinjayen hankali, bayan gashi an samu mata irin su wance sun yi shugabanci, sun yi kaza. Wannan annabir la hukmala, amma jumlatan abinda Allah madaukaki sarki ya faɗa gaskiya ne, ko an so ko an. Kuma ita mace in za ta zamanto mai abin nan, mai nasiha ga kanta, za ta bayyana wannan, kamar yadda yawa daga cikin matan da suke irin wannan harkar da neman ɗan haƙƙin mata, da cewa duk abinda namiji zai iya yi mace ma za ta iya yi. Daga bayan karanta rubutunsu ta ce ga kan cewa hakika sun yi gaskiya, akwai irin wannan wanda waɗansu sun tattara a marubutanmu na musulunci, sun tattara irin waɗannan rubuce-rubucen da mata suka yi, waɗansu ba ma marubutan musulunci ba ne wanda suke so su nuna ma mata gaskiya, da kada su rubuta abin da ake nema a yi musu don a fitar da su daga cikin ɗabi'arsu. Wato Allah ya yi namiji da ɗabi'a da su dace da shi, kuma ya yi mace da ɗabi'a da su dace da ita. Idan namiji ya ce zai nemi wannan ɗabi'ar ta mace, shikenan sai ya zamanto ba wanda yake abin nan, ba wanda zai amince ya zamanto haka. Yanzu aka ce mutum ɗan 50 sai ya ga an zage shi, ko ba haka ba? saboda yana cewa shi shi ya zamanto mace. Haka mace a cikin mata, in aka ce mata ta zamanto namiji, to abin nan a tomboy, in a cikin makarantun mata aka ce a wancan ai tomboy ce, wato mai abin nan tana mu'amala sai ka ce namiji, sai da ta zamanto sai ta ga an zage ta da wannan zage. To saboda kowa da irin ɗabi'a da Allah madaukaki sarki ba shi su dacewa tare da shi, idan ya ce zai canza wannan ɗabi'a, to sai zamanto ya canza fitrar Allah madaukaki sarki. Walil rijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim, Allah magwayi ne a cikin mulkinsa, hakim gwani. To sai ku hakuri ɗabi'ar waɗannan ayoyin da za mu karanta kenan na suratul baqara, saboda hukunce-hukunce sun yi yawa, zai zamanto kan cewar ba za mu tafiya yadda ya kamata ba, saboda bayan a cikin dai wannan rubu'in da zai zo nan gaba, saboda hukunce-hukuncen aure da saki da shayarwa wanda za su zo gabanmu insha Allah. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi wa sallam.
الله أكبر الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أبين تبيوي إذا محسا ولنا تبير متنزي إيا أوران مجي سنة شاير وا إذا مجي سنة شاير وا معناها وا سنة شكين إذا مجي سنة شاير وا باية أنسا كيتا أخي تفسير أنسا كي أخني كوما ديوني إذا سكيني أكسا كيتا yayin da take in bayan in tana cikin shayarwar ne aka sake ta to dole sai an jira ta gama iddarta to tunda kuma ita tana daga cikin dawatul aqra masu yin jini ba ta ganin al'ada dole sai ta gama shayarwar ta fara yin al'ada ta al'ada sau uku sannan ai ta ga tsarki uku sannan zai zama to kan cewar ta gama iddarta sai a aure ta amma matsawar tana cikin idda bata ga wato tsarki uku ba da halatta aureta a cikin wannan hali ba wannan dai shine ne da aka fahimta daga cikin tambayar tasa wannan ba sai dai wata kila ina gani ne kan cewa kamar wato mace da take shayarwa yanci ma kan suna shayarwa ba sa al'ada saboda haka wato iddar za ta tsawo wannan haka ne kwarai da gaske dole sai ta jira har al'ada ta dawo sannan ta iddar ta da al'ada ba ta iddar da tabi ba a bisa wannan shine maganar malamai kuma shine abinda alqur'ani da sunna suka nuna wannan yake menene hukunci da larabci ya rubuta tambayar ma hukumu zawjul ladhi radda zawjatahu wa abat az-zawja an tarja aw aba awliya'uha an tarja ilay wa kuma hukuncin namiji da ya dawo da matarsa amma ita matar ta ki dawowa ko kuma waliyanta suka hana ta dawowa idan suka yi sun saba ma Allah kuma haƙin shari'a ne ta tilasta ta ta dawo haƙin shari'a ne ta tilasta ta ta dawo in ko bata dawo ba tana cikin sakon Allah shi kuma a lokacin nan abinda yake bata abinda yake haƙi na ciyar da ita da sauransu duk zai fada a kansa domin tana cikin hukuncin nushuz wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wa'iduhunna fil mabaji' wadribuhun fa in afanakum fala tabghu 'alayhinna sabila to mace da tayi nushuz ba ta da haƙin nafaka ba ta da haƙin ciyarwa ba zai ciyar da ita ba har sai ta dawo kuma yana da haƙƙin ya kai ƙara wajen alƙali na shari'a ya tilasta ta shiga wajen gidan mijinta na ko da ranta ta yake in zalunta ta yake wannan ai wani abu ne kuma da in zalunta shi yasa da aiki a kai wajen alƙali in zalunta ta yake yi to wannan sai ta yi bayani amma in ba haka ba yana da haƙƙin sa ne ya dawo da ita wanda yake hukunci me hukunci shi ma ne da larabci duk da yake da kurakure da yawa a larabcin amma ba larabci ba ajin larabci ne ba ba ta ce da ajiyar sa wanda ya kashe mace alhali tana da ciki kisa na kuskure menene ya diyar za ta kasance idan ya kashe mace zai biya diyar mace rabin diyar na mutu dan idan an samu kafin ya mutu aka fitar da shi daga cikin cikin shi kenan ya tsira idan kuma shi ma ya mutu shi ma akwai diyarsa shi ne ghurratu abdin aw amr bawa ko kimarsa kimar bawa tunda yanzu babu abin nan idan babu bawa to sai bayar da kimar ga wato abin nan magadan wannan cikin sai a raba musu diyar sannan kuma tabbata ta biyu waɗannan malaman sun yi aure imamu ahmad da ibnu taymiya da imamu nawawi ma Muhammad yayi aure ga shi nan Abdullah ɗansa ga Salih ɗansa ga Hanbal ɗansa amma Ibn Taymiyyah da Imam Nawawi ba su yi aure ba wannan shi ne hakika na idan ta koyi shi wanda ya aura din bai koyi bai sani ba bai ba shi da laifi dai an sheka din aka sanya aka ce in kullu min billahi wal yawmil akhir saboda abu ne wanda yake a wajen su kuma Allah ya gaskata su ya daura nauyin akan wuyan su dan haka haƙƙin su ne su bayyana in ba su bayyana ba kuma su ne suke da laifin shi kuma daga baya idan ya gane sai kuma shari'a kuma ta warware yadda abu zai kasance insha Allah subhanakallah na'am za a iya yi na duk abin da yake zaman tokancewar domin abu ne na hukunci idan aka yi taba ba ya zama to kan cewa ba a gaskata da ba a cikin da'awarta asali in ta zo ta kawo da'awa za a gaskata ta tace tana da ciki to amma idan mijin ya ce a shi bai yadda ba sai ta kawo shaida fadar ta shaida ɗaya ce sai ta kawo bayyana idan ta kawo shaida in ta ce in aka ce ta kawo shaida to a nan wajen za a yi amfani da hukuncin asibiti domin a tabbatar da wannan
بارك الله فيك وبارك في شهادتك ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك